وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da arzikin hallara wannan majalisi mai albarka da muke karatu a cikin littafin Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh fi Din littafi wallafar Sheikh Al-Allama Abdulrahman Ibn Nasir As-Sa'idi alayhi rahmatullah karatun da muke gabatarwa a wannan masallaci na Juma'a na tunawa da Malam Abubakar Mahmud Gumi Allah ya ji kansa da rahama masallacin da yake nan anguwar kasuwar Kaji a cikin garin Azare karamar hukumar Katagum jihar Bauchi Najeriya yau muna yammaci na 5 ga watan Dhulhijja 1447 lissafin Hijira wanda kuma yazo daidai da 21 ga watan Mayu miladiyar shekara 2026 na'am 22 ga watan Mayu muna karatu a cikin kitabul hududi wato littafin da yake karantar da mu hukunce-hukuncen haddi muna kan karatu akan haddin zina yadda malam yace fa haddul zina wa huwa fi'lul fahishati fi qubulin aw duburin in kana muhsanan wa huwa alladhi qad tazawwaja wa wati'aha wa huma qurani mukallafani fa hadha yuljamu hatta yamuta malam yace haddin zina tana nufin aikata alfasha ko dai ta farji ko ta dubura matukar wannan mai zinan ya kasance muhsani ne wato ya cika sharuɗan aure wa huwa alladhi qad tazawwaja shine wanda yayi aure wa wadi'aha ya kuma sadu da matar wa huma qurani mukallafani kuma suna yantattu sannan kuma mukallafai to wannan mun yi karatu a kai satin da ya gabata da kuma sharuɗan mutum ya kasance magidanci a wannan babi na haddin zina to sai hukuncinsa za mu tashi yau da malam yace fa hadha yurjamu hatta ya muta wannan za a jefe shi har ya mutu ko mace ne ko namiji ne in ya tabbata sharuɗan magidanci suka tabbata akan namiji kuma je zina kuma ta tabbata cewa zina ce to hukuncinsa shine jefewa hakan nan idan sharuɗan magidanci ko mata aure suka cika akan ƴa mace kuma bayan haka ta je ta yi zina kuma ya tabbata cewa ta yi zinan kuma babu wani abin da zai hana a dauki haddi a kanta to hukuncinta shine jefewa ma'ana dai matukar magidanci namiji ya zama magidanci ko mace ta zama matar aure bisa sharuɗa da suka gabata to hukuncinsu wajen idan sun aikata zina ba bambancin namiji da mace da malam yace za a jefe shi har ya mutu ma'anar jefewan kenan har zuwa mutuwa jefewan yana nufin jifa dai da duwatsu kamar yadda kuka san jifa da duwatsu amma duwatsu madaidaita waɗanda idan sun yawaita za su iya kisa ba kuma manya-manyan duwatsu ba da ɗayansu ma zai iya kisa wanda guda ɗaya ma zai iya kisa ko dutsen da mai jefa shi ma yana cikin haɗari saboda girmansa a tsakon kwani duwatsu irin waɗanda ake ba susa da su ko harbin danko da su waɗanda idan sun yawaita za su iya kisa ko sama da haka kaɗan wanda za su biya bukata jefe mazinaci tabbatacce ne a musulunci kuma ya keɓanci kaɗai wannan hukunci yake banci kadai wannan laifin ne, laifin zina wanda yake magidanci ko matar aure ta aikata. Iya wannan laifin shine yake da iya wannan hukuncin na jefewa. Bayan shi babu wani laifi a musulunci da hukuncinsa za a ce jefewa har zuwa mutuwa. Ya tabbata a musulunci da nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da babu kura a kansa, da kuma ijma'in malaman musulunci cewa wannan shine hukuncin wanda yayi zina. Hadisi ya zo ingantacce a cikin Bukhari da Muslim, hadisin Abdullahi dan Abbas radiyallahu ta'ala anhuma yake cewa jalasa Umaru ala al-minbar, sayyidina Umaru ya zauna akan mumbari wato wata rana yana khalifa. Falamma sakata al-mu'azzinuna, yayin da masu kiran sallah suka gama kiran sallah, qama fa athna ala Allah bima huwa ahlu, sai ya tashi ya kode yabo ga Allah madaukakin sarki da dukkan abin da ya cancance shi na yabo. Thumma qala amma ba'd, sannan sayyidina Umar yace sannan bayan haka, fa inni qa'ilul lakum maqalatan kad quddira li an aqulaha, yace zan gaya muku wani batu da aka kaddara min cewa na fada, la adri la'allaha bayna yaday ajali, ban sani ba ta iya yuwa nan ba da jimawa ba ajalina zai zo. Fa man aqalaha wa wa'aha falyuhaddith biha haythu tahat bihi ra'ilatuhu, dukkan wanda ya fahimci abin da na fada ya kuma kiyaye, to ya isar da wannan sako yadda duk abin hawansa ya kai shi. Wa man khashiya alla ya'qilaha wala uhillu li ahadin an yakdhiba alayya, duk wanda kuma yake jin tsoron ba zai iya fahimta ya kiyaye ba, to bana halattawa wani ya je ya shirga min ƙarya. Inna Allah ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallama bil haqqi, yace lalle Allah madaukakin sarki ya aiko annabi Muhammad ira da amincin Allah tabbata gare shi da gaskiya, wa anzala alaihi alkitaba, kuma ya saukar mashi da wannan littafi alqur'ani. Fa kana mimma anzala Allah ayata rajmi, sai ya zama daga cikin abin da Allah ya saukar akwai ayatul rajmi, wato aya da take maganar hukuncin jefewa. Fa qara'naha, yace mun karanta wannan aya, wa aqalnaha, mun fahimci wannan aya, wa wa'aynaha, yace mun kiyaye wannan aya. Yace rajama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa rajamna ba'dahu, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jefe kuma mu ma a bayansa mun jefe. Fa akhsha in talabin nasi zaman, sai nake jin tsoron kan zamani yayi zamani da mutane, an yaqula qa'ilun, wani mai azarfafin zance yace wallahi ma najidu ayatan rahmi fi kitabillah, wani yayi rantsuwa yace ba su ga ayar jefewa a cikin littafin Allah ba. Fa yudillu bi tarki fariidatin anzalaha Allah, yace sai su fata da barin farali wajibin da Allah ya riga da ya saukar. War rajmu fi kitabillahi haqqun ala man zana, yace jefewa a cikin littafin Allah hakki ne da ya wajaba akan duk wanda yayi zina. Idza uhsina min ar-rijali wan nisa, matukar ya zan magidanci ko namiji ne ko mace. Idza qamatil bayyinatu, idan shaidu sun riga da sun tabbatar da haka. Aw kana al-hablu, ko kuma aka samu ciki ba tare da miji ba. Aw al-i'tiraf, aw al-i'tiraf, ko kuma aka samu iqrari, i'tirafi, wato aka samu confession mai laifin wanda ake tuhuma ya amsa cewa yayi. Wannan hadisi ne cikin Bukhari da Muslim. Waɗansu a riwayoyi na wannan hadisi sun zo da cewa Umar dan Khattab har ma ya ambaci wannan aya, ash-shaykhu wa shaykha idza zanaya farjumuhum al-batta jazaa'an bima kasaba nakala min Allah wallahu azizul hakim, da magidanci namiji da matar aure idan suka yi zina ba wai idan sun hadu sun yi zina ba duk wanda yayi zina a cikin su farjumuhumal batta to ku jefe su hal lahira jaza'an bima kasaba nakala min Allah sakayya ce na abin da suka aikata kuma a matsayin talala da kuma ainihin wato izna daga Allah madaukakin sarki wallahu azizul hakim Allah magwayi ne madaukaki ijma'i ne na malaman musulunci cewa dukkan wanda sharuɗan ihsani suka cika akan sai je yajina to wannan shine hukuncin sa hakan nan kamar yadda kuka sani ya tabbata hadithin kissar ma'iz da annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni a jefe shi da kissar matan nan yar kabilar Ghamid al-Ghamidiyya da annabi alaihi salatu wasallam ya umarni a jefe ta sannan a wancan satin mun karanta kissar nan ta mutanen kauye da suka zo shari'a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya kawo kuka cewa ɗansa boyi-boyi ne yana aikin hidima a gidan wannan kuma sai ya aika ta zina da matarsa da matar gidan to a can an musu shari'a amma shari'ar sai ya ji hukuncin da aka yi a kansa na za a jefe ɗansa in ba haka bai fanshe shi da dabbobi da baiwa sai ya ji an ce ba shi ne hukuncin ba ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gaya masa asalin hukuncin Allah wanda annabi alaihi salatu wassalam sai ya ce da dabbobin da ka bayar guda 100 da baiwa da ka bayar a mayar maka kayanka abin da yake akan ɗanka shine bulala 100 da kuma korarsa na shekara guda sai kuma ya kira Unais ya ce waqdu ya Unais ila imra'ati hadha fa in i'tarafat farjumha annabi alaihi salatu wassalam ya tura Unais ya ce kai kuma ka tafi kauye wajen matar wannan a je a tuntube ta a tuhume ta idan ta amsa laifinta cewa ta yi zina to ka jefe ta kuma haka aka yi da ya je ya tuhume ta kuma ta amsa cewa ta yi kuma ya aiwatar da abin da aka umarce shi ya jefe ta ya dawo ga annabi sallallahu alaihi wasallama da report na abin da ya gudana fa hadha yurjamu hatta yamut shi sa malai yace za a jefe shi har zuwa ya mutu cewa har zuwa ya mutu wannan shine hakikanin hukuncin amma sai dai abin da malamai suke magana akai shine menene hukuncin wanda ana jifarsa sai kuma ya gudu za a bar shi ne ko za a ci gaba wannan matsala ta faru ne akan ma'i lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da umarni a jefe ma'i ana jefe shi sai ya gudu da ya gudu kuma sai yana waɗansu maganganu da suke nuna nadamarsa da ainihin ma kawo kansa zuwa ga hukunci amma ba su bar shi ba suka bi shi suka rarrade shi karshe dai suka kashe shi sun dawo suna gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labari suna ba shi rahoto na duk abin da ya faru sai suka ce ai har ma ya gudu da ya gudu kuma yana cewa a maida ni wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ban san kashe ni zai yi ba a maida ni ban san kashe ni za a yi ba suka ce amma dai mun jefe shi mun karasa shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce to ba ku bar shi ba kun dawo min da shi gwanaye ko ba ku bar shi ba kun dawo min da shi sai ku dawo da shi wannan yake nuna daga nan sai malamai suka tsinkayi cewa au to kenan inda a ce zai gudu za a bar shi to amma an yi istidraki akan wannan batu cewa ya danganta da menene zinarsa ta tabbata idan zinar ta tabbata da ikirari ne da amsawa ne shine da furucin bakinsa da hankalinsa na cikin wa'ayinsa ya amsa cewa ya yi zina ko ta amsa cewa ta yi zina to ko ana cikin tsayar da hukunci ya fasa ko ta fasa to za a bar shi domin dama shi yace yayi yanzu in yace ya fasa bai yi ba hukuncin nan na Allah ne ba naku bane don haka za a dakata ba za a zartar da wannan hukunci ba yasa har gobe duk wanda yake ikrarin yayi zina kuma sai ya fasa yace ya fasa shi bai yi ba to ba hali ai masa haddi amma idan ya tabbata ne ta hanyar shaidu shaidu ne suka tabbatar shaidu guda hudu kamar yadda zamu yi karatu akan su nan gaba to wannan ba hali dan ya gudu a bar shi saboda ai ba shi ne ya tabbatar da laifin akan sa ba balle yanzu a ce fasawa yi yanzu shaidu ne suka tabbatar da laifi akan sa zaka ba shi da hurumin fasawa ko janyewa dama ba shi aka saurara shi kan dama yana musu har hukunci ya hau kansa an gane ku don haka wannan mas'alar za a duba ne ta wace hanya ce hukuncin ya tabbata in ta hanyar ikrari ne to in ya fasa za a bar shi idan kuma ta hanyar shaidu ne to ko ya fasa za a bar shi malamai sun yi magana akan yaya yanayin jefewa yake wasu malamai suna ganin cewa za a tona rami ne a haka rami a saka wannan mai laifi ciki zuwa kirjinsa sai a yi ta jifan kansa a yi ta jifan kansa har ya mutu wannan wasu suna ganin ko mace ko namiji haka za a yi wasu kuma suna ganin a'a ba za a tona rami ba za a bar shi ne haka a fili a sarari za a sake shi sai a dinga jifansa ana binsa ana jifansa da haka ko mace ne ko namiji har ya mutu yayin da wasu kuma suke ganin cewa a'a za a saki namiji amma za a binne mace namiji za a sake shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai binne ma'iz ba an saki ma'iz a haka aka jefe shi amma mace za a tona mata rami saboda an samu riwayoyi mabambanta juna akan hidimar zamidiya cewa an tona rami ko ba tona rami ba wasu riwayoyi sun nuna cewa an tona rami aka jefe ta wasu kuma sun nuna su magana akai ba kwata-kwata magana tona rami da aka ce wasu malaman suke ganin anan aka samu magana tona rami akan kissar zamidiya anan aka samu tona rami so ba a samu tona rami a kissar ma'in ba an samu a kissar zamidiya shi yasa wasu malaman suka ce in mace ce za a tona rami saboda gudun tsaraici idan namiji ne kuma ba za a tona rami ba za a bar shi haka na ga malam Usaimin Allah ya masa rahama yana tare da ra'ayin cewa ba za a tona rami ba a kowanne ma za a jefe haka saboda hikimar duk lokacin da mutum ya je shi aikata alfasha irin wannan daɗi ya ji a dukkanin sassanin jikinsa za ka idan an tashi masa ukuba to wannan ukuba ta taɓa dukkan sassanin jikinsa a raɗe shi ta ko'ina kamar yadda ya ji daɗi ta ko'ina Allahu ta'ala Allah ya kiyaye Allah ya tsare abin da ya ba daɗi ko kaɗan wa in kana ghayra muhsanin dulida min atajalda wa qurriba an watanihi aman malan yace idan kuma ya kasance ghayra muhsanin ba magidanci bane ba saurayi ne ko budurwa ce in an ce saurayi shine wanda bai cika sharuɗan nan shida ba in an ce budurwa ita ce wacce ba ta cika sharuɗan nan shida ba ma'ana kenan koda ta yi cikin shege ta haihu da ya zama saurayi amma ba ta taba aure ba to za a dauke ta a matsayin budurwa ne a wannan bali amma a babin aure to wannan kuma sai a je wajen malamai sun yi maganganu akai ya menene iyakar budurci yaushe mace take iyaka na budurci waɗannan sharuɗa na namiji ya zama magidanci ko mace ta zama matar aure sharuɗa ne suke da alaka da ɗaukar hukuncin jefewa amma namiji magidanci a babin aure ko mace matar aure a babin aure shi ma wani karatu ne daban to nan malam yace idan saurayi ne ko budurwa ce dulida min atajalda za a yi masa bulala ɗari wa hurriba an watanihi aman za kuma a kore shi daga garinsa shekara guda za a yi masa bulala ɗari a kore shi daga gari shekara guda kamar yadda nassun alqur'ani mai girma ya tabbatar da hukuncin bulala ɗari da fadin Allah subhanahu wa ta'ala az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الله تعالى يتي الزانية والزاني دا مزناتي يا ماتي دا مزناتي نمجي malamin tafsiri suka ce daga cikin hikimar gabatar da mace anan akan namiji ai namiji yana gaba da mace ko amma anan sai aka ce ta fi fara gabatar da mace akan namiji suka ce saboda su ne ummul kaba'ir sababin zina maza ba sa samun dama su yi zina sai mata sun ba da hadin kai idan mata ba su ba da hadin kai ba ba kuma ba da hadin kai ba idan mata ba su ba da kofa ba to namiji baya samun damar yayin zina fiska yake samu a wajen mace ko dai ta hanyar maganarta ko ta hanyar shigarta ko kuma ta wata hanya cikin hanyoyin da mata suke iya bi wajen jan hankalin maza to wannan kuma sai ya isare wani al'amari ga dan namiji mace za ta iya ya zama ta buɗe kofar zina ba tare da ta sani ba shi yasa shari'a ta kafawa mata dokoki dokar hijabi har dokar niqabi dokar fita dokar gwamutsuwa maza da mata dokar kebewa da namiji ma'ana dai haka musulunci yayi ta kiyaye mata yana tsare su da salo daban-daban da dokoki daban-daban saboda dukkan waɗannan abubuwan da musulunci ya hana kowanne daya sababi ne da ke iya jawo zina ko dai rashin hijabi tsiraici ko kuma yawar fita ko kuma yawar cakuɗuwa da maza ko kuma yawan kebewa da namiji ko kuma tafiya wata uwa duniya babu mai gadi maharrami dukkan waɗannan shari'a ta kafa doka akai kuma kowanne ɗaya yana sanadin zina to mace za ta iya yi ba da nufin zina ba mace ta iya tabarruji ba da nufin karuwanci ba yanzu tabarruji yakan zama yayi a wajen mata lokacin biki ko lokacin bikin sallah ko lokacin wani taron suna ko lokacin wata hidima sai su rika shiga irin ta tsiraici akan hanya yarinya budurwa cikakkiya ta sanya matsatsun kaya ta yafa gyale gyalen ma sai ta jefa gefensa a kafadar dama gefensa a kafadar hagu tsakiyar kirjinta kuma a buɗe tana tafiya akan titi kowa yana gananta kuma ba karuwanci take nufi ba kuma iskanci take nufi ba kuma kiran maza take yi ba a'a kawai zukatan mata saboda rauni wannan abun wata cinyewa ce wani yayi ne kar a bata baya ita ma ya ce irin kowa to ai kaga idan mun gama ba ta uzuri mu ce ba karuwanci take ba iskanci take sannan mace ta iya cuɗanya da maza ta dinga rayuwa da su alhalin cikin zuciyarta babu karuwanci ko zina mace za ta iya kebewa da namiji daga ita sai shi a cikin ɗaki ko a cikin gida ko a wani wuri babu wani abu a zuciyarta na karuwanci ko iskanci mace ta iya kama hanya ta yi doguwar tafiya masirata yawmin wa laila ta yi tafiyar yini da kwana ta tafi wa duniya daga ita sai Allah da ya halicce ta babu zina ko karuwanci a ranta dukka abubuwan da shari'a din ta hana mace ta iya aikata su ba da nufin lalata ba amma kuma bata san lokacin da lalatar za ta sanɗe ta wannan shine hakan bata san lokacin da lalatar za ta sanɗe ta ita wacce bai tabarrujin wani ɗan iska gwanin lalata 'ya'yan mutane zai iya ganin ta kawai ya tare ta cikin rauni ta bashi haɗin kai ta saurare shi daga nan ya samu kanta akwai wanda a cikin hatsaniyar a haɗu a gwamutsa a hidimar siyasa ko a hidimar makaranta ko a hidimar biki ko a hidimar kaza zai samu ƴar mutane lafiyayya amma saboda wannan gauratayyar sai ya kulla alaka da ita rauni sai ya sa ta yadda da shi cikin yaddan nan sai ya jefa ta cikin wani hali wani akan hanyar tafiya ne ma Atasha zai karbi kayanta ya taya ta sawa a mota ya gyara mata wurin zama har ma ya bata wuri mai kyau ya zauna a mummunan wuri. Ita kuma rauni ta ce bawan Allah mutumin kirki gashi dan gaye shikin ya gama da ita sai ya karbi lamba shikin. An gane ko? So asali mata suna zama sanadin lalacewar al'umma da yawaita zinace-zinace ba lallai ya zama a karon farko shi ne abin da suke nufi ba. Shi kuma namiji in dai ya riga ya samu dama da zai iya miki magana ki amsa, da zai kalle ki kalle shi, da zai iya latsawa ya ji da laushi, to in dai namiji ya samu dama to wanin shedani ne shaki, wanin kamar boka ko matsafi haka yake, wasu ma har da tsafi. Don haka sai ya zan ashe mace ba za mu gaskata kamewarta ba, ba za mu gaskata imaninta ba, ko mu gaskata nutsuwarta, ko mu gaskata kazaɗinta, sai mu barta mu zuba mata ido da imaninta ko da halinta. Ba a yi wa mace haka. Ai, yaudararta za a yi, yaudararta za a yi, ko matarka balle ƴarka. Kaga dai matarka ta shekara 20 da 30 da ko 40 da wani abu, to wallahi tsaf wani yaro dan shekara 20 da wani abu zai waladigi da matarka, zai yawo da hankalinta. Sai ta cacin baka sani ba, yayi nisa a zuciyarta, dama kawai ake shirin a samu, kai kuma kana nan hangalagaga baka sani ba. To dama ce in ana so a zauna lafiya kar a bada ita, tunda shari'a ta toshe, to a tsaya kan iyakar shari'a, kar a wuce iyakar shari'a. Idan an wuce iyakar shari'a za a ga ba daidai ba, in an wuce iyakar shari'a za a ga ba daidai ba. Wannan ita ce magana ta adalci, shi zancen gaskiya, ko muna so ko ba ma so, wannan shi ne wajibin da yake a kanmu. To shi yasa malamai suka ce gabatar da mace da aka yi a cikin wannan aya dalili ne da yake nuna cewa mace ita ce take fara ba da gudunmawa wajen faruwar zina. Allah ta'ala ya ce ku bulali kowanne ɗaya daga cikinsu bulala ɗari, wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah, kuma tunda wannan bulala addinin Allah ne, kar ma tausayi ya ɗauke ku. Yawa, ku ji cewa kuna bautawa Allah ne da wannan bulala ɗari, da haka ba wani abin tausayi a ciki. Allah ya ce in dai kun yi imani da Allah da ranar lahira, kuma idan an tashi yi, Allah madaukakin sarki ya ce a samu wata jama'a ta mummunai su je su yi kallo, a je a yi kallo. Kaga al'amarin babba ne. To sai kuma hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam, hadithin Ubadah ibn Samit, shi ma ya zo shi akan wannan matsala, yayin da annabi alaihi salatu wassalam yake karantawa sahabbai cewa Allah ya canza wani hukunci da da ya yi a kan mazinaciya. Allah subhanahu wa ta'ala da ya yi hukunci a kan mazinaciya cewa idan duk wata ta je ta aikata zina daga cikin matayenku, to Allah ya ce ku tsare su a gidaje har zuwa mutuwarsu, ko kuma zuwa lokacin da Allah zai ba su mafita. Wallati ya tsaya fashi ta mini sa'ikum فَتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا. Da shi ne hukuncin mace in ta yi zina, sai a kulle ta a gida ba fita har mutuwarta. Allah ta'ala yake ko kuma zuwa lokacin da Allah zai ba da wata mafita, wata hanya. Wata rana sai annabi alaihi salatu wassalam yace khudu'anni قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتضرب عام والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. النبي عليه الصلاة والسلام يسيت وكلقا دك غريني كلقا دك غريني قد جعل الله لهن سبيلا الله يارقا دياسا ياموس وتحنيا تدبا أمبر وجه البكر بالبكر سوري دبدروا جلد مئة بولالا تري تري wa tadribu am da kuma kora na shekara guda wasayyibu bisayyibi magidanci da matar aure jaldu mi'a wal rajul su kuma bulala 100 da jefewa to wannan shine hukuncin ainihin wato wanda yake bai yi aure ba wacce take bata yi aure ba shine a mata bulala 100 ko a masa bulala 100 kuma a kore a yi kora na shekara guda da mas'ala ta kora shekara guda din nan mas'ala ce wacce malamai suka tattauna akan ta ta fiskoki da dama musamman lura da yadda zamani yake canzawa da kuma irin yanayi yanzu a wannan zamanin idan mata ta yi dana a garin ku akai mata bulala 100 budurwa ce aka mata bulala 100 sannan kuma aka ce ta bar garin ta har hada kayanta ta bar garin ka gani shi yasa akwai hukunci da siyasa shar'iyya shi yasa akwai hukunci da siyasa shar'iyya dole mai yin hukunci ya zama fadakacce ya zama yana da yalwar ilimi so malamai sun tattauna daga nau da wannan matsala har namijin ma akwai lokacin da koran ba zai zama da alheri ba in dai koran ne to shi yasa wasu daga cikin malamai suka ce wannan kora a mai ta dauri da tsarewa matakar akwai aminci a cikin tsarewa sai a tsare shi shekara guda cikin aminci da tsarewar za ta zama maka horo ba kuma training ba hakan nan ita ma a tsare ta tsarewa shekara guda matakar tsarewar nan zai zama horo ba training ba amma asalin haddi shine bulala 100 to shi baya canzawa amma abin da ya biyo bayan bulala 100 to shi baya daga cikin ma'anar haddi shi kuma yana daga cikin ijtihadi ne na mai hukunci wasu ma suna ganin cewa za a iya tsarayar da shi idan maslaha ta hukunta cewa tsarayar da shi shine yafi alkhairi malai ce walakin bi sharti an yuqirra bihi arba' marrat aw yashhad alayhi arba'atun udulun yusarrihuna bi shahadatihim malai yace walakin sai dai kuma bi sharti an yuqirra bihi arba' marrat da sharadin yanzu ana maganar mun yi karatu akan magidanci idan yayi zina za a jefe shi saurayi idan yayi zina za a masa bulala 100 har ma da kora shekara guda to amma ba mai karatun yaya akai muka san cewa yayi zina ba yaya akai muka ta wace hanya muka san tayi zina har muka mata hukunci to shine mallam yake faɗa hanyar da ake sanin wannan laifin har ya kai ga hukuncin sai ya ce walakin sai dai ba za a jefe wancan na jefewa ba ko ai bulala 100 ba wannan wanda za a masa bulala 100 ba hatta yuqirra bihi arba'a marrati har sai yayi ikrari sau hudu idan ikrari idan shine ya amsa yayi ko ita ce ta amsa tayi to sai ya maimaita yayin nan sau hudu aw ko kuwa yashhadu alayhi arba'atun udul mutum hudu adalai su yi sheda a kansa yusarrihuna bi shahadatihim wadanda suka yi bayani filla da shedarsu kenan hanya biyu ce ko dai ikrari ko kuma shedu shi yasa malamai suke magana akan hanya ta uku da sayyidina Umar ya ambata ƙwarai da gaske don ya ce idza kanat bayyinatun aw hablun aw ikrar ko shedu ko ciki ko amsalin to shin bayyanar ciki ga ƴa mace wacce bata taba aure ba zai zama hujja akan tayin zina ita wacce ta yi aure tana da kariya da yawa ba ya kamar wacce bata taba aure ba To ita ma budurwa idan aka samu ta yi ciki, shin cikinta zai zama shaida gamsasshiya akan ta yi zina? Idan ita ce ta ce ta yi, to wannan za mu karɓa da amsawa ce. Amma idan tana musu ta ce ita ba ta yi zina ba, ta kuma kafe ta ce ita ba ta yi zina ba, aka yi juyin duniyan nan, to kai alkali ba ka cewa yau zan ga wasa da hankali. Ga ciki a jiki kina ce baki zina ba ko baki da miji, kina da miji ne, a'a kin taɓa aure? Ban taɓa aure ba. Wannan abin da ke jikinki ina kika same shi? Zina kika yi? A'a, ni ban yi zina ba. To maimakon ya ji haushi ya ce an raina masa hankali, yana alƙali, za a yi wasa da hankalinsa, yarinya ƙarama za ta yi wasa da tunaninsa. To nawa ne suka wasa da tunanin naka ƙananan? Ba suna gida ba. A yanzu wannan haƙuri za ka yi ka tsaya tukunna ka mai da hankali, a mai da hankali sosai. To daga nan an samu shubha. Idan ba a samu wata hanya ba da take tabbatar da cewa zina ta yi, kuma ko da ta kasa yin bayanin me ya faru da ita, matakar ta ci gaba da kafewa cewa ita ba ta yi zina ba, ba za a yi mata haddi ba. Ba za a yi mata haddi ba. To hanyoyin nan guda biyu su ne, ko dai ya amsa. Idan amsawa ne kuma, kunji malam ya ce ya amsa sau huɗu cewa ya yi zina. Ai kun ga ma'il da yake ya ma'aikin Allah ka tsarkake ni na yi zina. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma'il lafiyar ka ƙarfi ko ka sha wani abu ne? Ya ce ban sha komai ba. Ya ce a shanshana masa ma'il. Aka shanshana, aka ce babu komai. Ya ce ma'il ko dai runguma ka yi? Ya ce ko ɗaya. Ya ce ma'il ko dai kis ka yi? Ya ce ya wuce haka. Ya ce a je gida a tambaya, yau ma'il ya samu taɓin hankali ne? A tambayi ‘yan uwansa. ‘Yan uwansa suka ce ma'il lafiyar ka ƙalau. Sai malamai suka dubi waɗannan tambaye-tambayen da binciken a matsayin tabbatar da ikirari ta hanyoyi huɗu. Kamar yadda ita ma waccar matar da ta ce ya ma'aikin Allah na yi zina ka tsarkake ni. Ga ciki tare da ita. Ya ce ta je ta sai ta haihu. Da za ta iya in ta tafi ba za ta ƙara dawowa ba. Ko zai nemi mota? Ba zai nemi mota ba. Kaga yana daga cikin gyaran da ya kamata mu riƙa yi a cikin ayyukan mu musamman na hizba. Ba a zuwa a zaƙulo irin wannan. In an zaƙulo kuma ya gudu ba a zuwa sai an nemo shi. Ce kaga yarinyar nan har yanzu ‘yan uwanta ba su dawo da ita ba. A ɗauki a kori kura a tafi an guwazu sai an ɗauko su. Da ta tafi ta haihu sai ta dawo. Ta dawo ce ya ma'aikin Allah na yi zina a tsarkake ni. Ya ce a'a, to daga haihuwa ki bari mana ki shayar da shi ki yaye. Ta tafi ta je ta shayar da shi ta yaye ta dawo. Ta ce ya ma'aikin Allah na yaye shi, na yi zina a tsarkake ni. Ta ce to ai yanzu kika yaye shi, ai bai kai lokacin da yanzu za a iya raba shi da shi ba, ya kamata ya ɗanyi ƙwari. Ta koma wata ran ta dawo da shi da waina a hannu yana ci. Ta ce ya ma'aikin Allah ya iya cin abinci da kansa a tsarkake ni. Ta gani. Duk wannan malamai sun ɗauke shi a matsayin wato matakan bin ikirari gabanin a karɓi ikirarin mai ikirari. Mai amsa laifi ba iya zina ba kaɗai, ba duk mai amsa laifi ne ko mai amsa hakki ne da zaran ya amsa ake yadda da shi ba. Ba duk ba ne. To shi yasa mahukunta su riƙa mai da hankali. Akwai wani abin da a aikin shari'a ake ce masa summary trial. Shi ne wato da an zo an riga an amme laifi, ya amsa laifinsa, tunda ya amsa laifinsa kawai shi kenan a tabbatar da an caje shi, bayan an caje shi kenan a ba shi damar roƙo, yana da roƙo ya yi roƙo, shi kenan a yi waye a je dukkan matakan da za a bi nan take a masa hukunci. a musulunci in dai laifi ne ba mu da summary trial in dai laifi ne saboda shi laifi Zaidun Abubakar yana cewa da nayi kuskure a uba to na kwammace nayi abin da ne kuskure wajen yin uba na kwammace nayi kuskure wajen rashin yin ta ban yi ba na gano dama nayi shine daidai yafi mun alheri akan nayi na gano cewa me yasa nayi kuskure da nayi uba cikin kuskure yace gwandana ya afwa cikin kuskure to shi yasa ba a gaggawa in mai laifi wajen yarda da ainihin wato mai ikrari wani lokacin ma wani mai ikrarin yan banga ne za su kai shi ko yan civil defense ko yan sanda ko mutanen anguwa bayan an riga an bashi tsoro an tara masa hankali an zare masa ido ko an sa shi a gaba an dauki bayanai daga wajensa bayan an zare masa ido a can an dauki bayanai yayin bayanai bayanansa kuma yayin su cikin tsoro da firgici saboda ko wallahi wahalar da aka bashi sai ga gwandama kawai ya yarda kar ma ya tangarda a ci gaba da zana shi ko a ci gaba da dukan sa sai ya yarda ya bada wasu bayanai sai a dauko wannan bayanai sai a ce su kuma ake bukatar a gina hukunci akan su a kotu ba lalle bane ko kotu tana bukatar ta saurare shi ta bada dalilin sa ya je yayin numfashi ya sha iska ya dawo in ya sake cewa shine yayi ya dawo ya sake cewa yayi ya tabbata kafin a ce an dauki hukunci a kansa ya sheda sau hudu musamman a wannan babi na zina da ake bukatar sheda hudu ikrarin sa ma ya zama har sau hudu ba sau daya ba aw yashhadu alayhi arba'atun udul ko kuma mutum hudu adalai su sheda a kansa idan babu ikrari in yayi musu idan yayi musu sai a kawo shaidu to shi wannan babin ikrari amsa laifi gashi nan mun karanta ma'is shi ya amsa laifinsa zamidiya ita ta amsa laifinta waccar matar ta mutumin kauye da aka tura mata alkali yaje ita ta amsa laifinta zaka ya tabbata a sunna kuma ma za da a tsari a shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ta khalifofinsa kamar yadda Sayyidina Umar yace ya jefe mu ma mun jefe a bayansa duka abin da ya tabbata ba a taba samu da shaidu ba a taba samu da shaidu ba kuma wata rana mun taba kaiwa ziyara ta koyon aiki a babbar kotun daukaka kara ta Madina sai muka gana da shugaban alkalai na kotu to a cikin ganawa da muka yi da shi an yi batutuwa da yawa an tattauna abubuwa da yawa ya ba mu fa'idoji ya kare mu da yawa a cikin abubuwa daga ciki sai har ya doke mana bayanin tarihin shari'ar musulunci a mamlakar Arabiyatu Saudiyya to har aka zo maganar haddin zina shin an taba haddin zina a tarihin shari'ar musulunci ta kasar Saudiyya tunda aka kafa ta sai ce ba a taba haddin jefewa ba musamman na jefewa ba a taba haddin jefewa ba kwata-kwata me yasa yace eh saboda ba a taba samu ta hanyar shaidu ba an taba samu sau daya wani yayi ikrari kafin a yi masa hukunci ya fasa ya samu gwanaye sun lakana masa yadda zai yi kenan to kayan Allah ne amma shaidu aw yashhadu alayhi arba'a ko mutum hudu su yi shaida a kansa masu adalci wannan ko saboda fadin Allah madaukakin sarki wallazina yarmuna almuhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada'a fajriduhum 80 jalda Allah ya ce waɗanda suke jifan kamammu sannan ba su zo da shaidu hudu ba ku yi musu bulala 80 sannan ba su zo da shaidu hudu ba kenan sai da shaidu hudu sannan jinnai take tabbata. Haka yazo cikin suratul Nur din Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa dangane da kissar Nana Aisha radiyallahu anha, laula ja'u alayhi bi arba'ati shuhada, me yasa basu zo da shaidu hudu ba, bi arba'ati shuhada, me yasa basu zo da shaidu hudu ba. To haka ishara zuwa ga haka cikin fadin Allah ta'ala, wal ladina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada'a wa lam yakul lahum shuhada'a illa anfusahum, ko wa lam yakul lahum shuhada'a illa anfusahum, kaga ba su da shuhada, sai aka ce shuhada ba shaidu biyu ba, shuhada ishara zuwa ga shaidu hudu, ishara zuwa ga shaidu hudu. Don haka wannan yana gwada maka cewa da nassin alqur'ani mai girma jina ba ta tabbata in ta hanyar shaidu ne sai shaidu hudu, waɗannan shaidu hudun kuma yusarrihuna, malam yake za su yi bayani filla filla bi shahadatihim, da shaidarsu ba za a karɓi dukunkune ba. Qala ta'ala az-zaniyatu wal-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda, malam yana yin hujja ne akan abin da ya ambata baya na hukuncin saurayi ko budurwa idan suka yi zina. Da malam yace shaidun nan guda hudu za su ba da shaida a fili filla filla, wannan ya kai mu zuwa ga abin da malamai suka ambata na sharuɗan shaidun da za su ba da shaida akan zina kafin a karɓa. Masu ba da shaida akan zina kafin a karɓa ana buƙatar su da sharuɗa kamar guda shida. Sharaɗi na farko su zama musulmai, ba za a karɓi shaidar kafiri ba, ba za a karɓi shaidar kafiri ba musamman akan zina, zina kuma akan musulmi. Sannan sharaɗi na biyu su kasance maza, ba za a karɓi shaidar mata ba, ko maza uku mata ɗaya, ko a ce maza uku mata biyu, ko maza biyu mata hudu, ba za a karɓa ba, ko namiji ɗaya mata shida, akan cewa duk mata ɗaya namiji ɗaya madadin mata biyu ba za a karɓa ba, mata ko dubu ne ba za a karɓa ba, sai maza. Shi yasa Allah ta'ala yake arba'atu shuhada, arba'atu shuhada, shaidu hudu, wa lam yakul lahum shuhada, ba su da shaidu, laula ja'u alayhi bi arba'ati shuhada thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada, wannan duka ana nufin sai maza. Sannan sharadi na uku su kasance mukallafai, mukallafai wato baligai masu hankali wayayyu baki da humai ba, mukallafai wanda shari'a ta hukunta kansu kenan banda yara. Idan yara suka zo suka ba da shaidar an yi zina ko sun kai ɗari ba za a karɓa ba, kuma ko da bayaninsu ya zo iri ɗaya ekuwale haka ne ba za a karɓa ba, sai sun zama baligai masu hankali haka taɓaɓɓu, ko a cikinsu akwai taɓaɓɓe guda ɗaya, su huɗu sun uku sun ba da shaida sai guda ɗaya taɓaɓɓe a gidan da aka yi abin ba za a karɓa ba, sai sun cika sharuɗan takalifi. Sannan na huɗu su kasance sun kai huɗu, su kasance sun kai huɗu, saboda idan suka gaza huɗu ba za a karɓa ba, ko da uku sun gani sun shaida na huɗun shi kuma bai gani ba to ba za a karɓa ba, ukun nan kuma za a kwantar su a musu 80-80. Aka yi faru lokacin Sayyidina Umar, lokacin Sayyidina Umar aka yi kururuwa akan sahabi Al-Mughira ibn Shu'ba, wanda da shi aka yi bai'atu Ridwan, da shi aka yi sulhu Hudaybiya, yana wajen wanda Allah yake laqad radiyallahu anil mu'minina, amma rayuwa ta yi rayuwa, zamani ya yi zamani, saboda an ga mai yawan aure ne, shi da kansa yake na auri mata 70, kuma aka ce ya taɓa haɗa matansa su huɗu, yace ku dukkan ku mata na ne, suka ce yace kun san ni mai yawan saki ne ko, suka ce ya ce to duk gaba ɗayan ku yau ya sake su to ya sake su mana a na duka kaina aiki yadda sadaki yake nan sai sai kawai kururuwa ta zo a kansa wata rana cewa ai gashi an je an kama shi da wata mata daure ya bude an gan shi da wata mata wanda daga baya zantuka sun tabbatar da cewa matarsa ce masu tsakiwa masu tsurkun ba su tsaya sun maida hankali ba sai kawai aka je aka fara kururuwa ai an kama shi an kama shi Umar shi ne alƙalin a zo a ba da shaida ɗaya bayan ɗaya wannan ya zo ba da shaida ya ce ya kama su ya gan su turmi da taɓarya wannan ma yace ya gan su turmi da taɓarya wannan ma yace ya gan su turmi da taɓarya sai na Umar yace hankalina ya tashi saura na hudu da ya rage hankalina ya tashi ce Mughira an kama ki da shaidu yayi wannan abu Mughira yaya za a gan mu wa kuma ya rage mutumin kirki a cikin mu yace hankalina ya tashi na hudu yazo ina Allahumma sallim sallim yace kai bayani yace eh gaskiya ne ba haka ne yace yawwa yayi bayani sai ya zan bayanin sa different da bayanin wadanta sai dan Umar yace to ku kwanta aka musu 80 dan haka sai sun zama hudu sannan sharadi na biyar su sarraha su yi filla filla na bayani ba za a karbi kowane bayani da kunkunanne ba sai filla filla na bayani mun gan shi mun ganta a hali kaza suna yin kaza mun ga kaza a cikin kaza kaza yayi kaza da bayanin da shari'a za ta karbe shi a matsayin zina saboda kar ma su zo suna bayani mun ga yana lasarta a mun ga tana lasan abu kaza dinsa a mun ga abinda za a kira shi saduwa a mahangar shari'a sai sun yi wannan bayanin ya fito fili ba rufa-rufa shine malam yace wa an yusabbiqu bi shahadati sai sun yi bayani filla-filla na abu da so gani sannan kuma sharadi na shida kar su samu sabani a tsakaninsu wajen kamanta yadda abin yake idan suka samu sabani a tsakaninsu wannan yace a'a ai mun gansu kaza 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 wannan kuma yace a cikin bargo ne fa ba fa abin nan bargo ne fa mu dai mun ga kawai ana tsalle a cikin bargo amma ni ban ga kaza ba kaga sura ta bambanta wannan yace gashi nan a fili zuwa gansu wannan yace a cikin mayafi ne wannan yace akan gado wannan yace a ƙasa ne akan katifa wannan yace a zauren gidan ne wannan yace a cikin gida ne wannan yace aljihun zaure ne wannan yace a mota ne ba za a karba ba ya zama sun ba da sura haɗaɗɗiya gamammiya iri ɗaya shi ne sai aka fishe da su a matsayin sun kama ana zina to shi ya sa a tarihin shari'ar musulunci ban taɓa jin labarin an kama zina da shaidu ba kun san hikimar da ya sa shari'a ta dabaibaye wannan al'amarin da haka yawwa wannan masifar da wannan fitinar yanzu a irin wannan zamanin da ake ciki ko yanayin duniya ka gani yadda take tafiya yanzu ka san ana zina ka san da yawa magidanta kasafu ne a wajen Allah wala halakaku ne a wajen Allah da yawa daga cikin magidanta akwai waɗanda in Allah zai fallo littafin a haska kowa a nuna shi to da yawa daga cikin su gawawwaki ne sai garinku an rabu da yawa daga cikin matayen aure kasafu ne mata gawawwaki ne a wannan hukuncin to amma a irin wannan zamanin idan aka ce shaida ɗaya ma ko tuhuma ko caci ko bidiyo zai iya zama hujja ina ai alƙalai sai sun daina shari'ar gona sun daina shari'ar bashi sun daina shari'ar kaza sai an rasa liman an rasa ladan an rasa mai ɗaurin aure an rasa alwali sai an rasa ƴan takara ba ma sai an zo ana consensus ba to amma sai shari'a ta daure abin da dokoki masu tsauri ta yadda duk wanda ya aikata aikarsa in ya karya hularsa ya saka rigarsa sai a cikin sai ruhu shari'a sai lahira Allah ka sa mu cika da imani Allah ka inganta mana imanin mu Allah ka shirye mu, ka shirya mana duniyar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Muka yi bindin kai daidai Allah ka tara mu cikin ladansa. Abin da nake so ya Allah ka gafarta mana baki daya. Sallallahu alaihi wa sallam da nabiyyi karim ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Wannan bawan Allah ya turo takarda don Allah mara lafiya ce take neman addu'a don Allah malam a taimaka a sa ta addu'a a taya mu da addu'a. Allah ya sa a dace. Malam Musa jiya ɗai bisalam malam mun gode can cuma Ubangiji Allah ya bata lafiya, Allah ya sauke, Allah ya yaye mata, Allah ya sa jinyarta kafara ce. Don Allah ina bukatar ƙarin haske akan layya wanda mutane suke haɗuwa kamar saniya ko raƙumi. Shin za su haɗa kuɗi daidai wa daida ne, ko kuma za su haɗa ne gwargwadon yadda mutum zai iya? Misali, saniyar 1,800 mutum huɗu kowa dole zai bayar 200, ko kuma wasu za su iya ba da 250, wasu kuma 150. To, wannan aƙishin kuma ba namu bane. Mu namu shine za a iya haɗawa ko ba za a iya haɗawa. Abinda muka sani a shari'a shine mutum biyu ko fiye da haka har zuwa bakwai za su iya haɗuwa a kan sa ko sani ko raƙumi ko taruwa. Amma ba za su iya haɗuwa a kan rago ko tunkiya ko akuya ba. Rago ko tunkiya ko akuya ko taure sai mutum ɗaya. Amma idan manyan dabbobi ne za a iya haɗuwa mutum biyu har zuwa bakwai, amma kar ya wuce bakwai. Amma nawa-nawa za ku haɗa, wannan kuma tsakaninku ne ai. Ai, ba mai fatawa ne zai ce wannan dole ya zama kaza, dole ya zama kaza. Fatan ka ne yadda kuka tsara. Wannan ya ce kamar shaida na bidiyo recording a kan zina, shi kuma mai hukuncinsa? Ba shi da hukunci sai an je kotu. Ba shi da hukunci. Mutum ne ya siyo raguna guda biyu, ɗaya nasa, ɗaya na matarsa, a kan zai yi layya. To, sai ya rasu kafin sallar layya. Shin ragonsa ya zama na magada ko kuma yankan za a masa? Ba na magada ba ne, ragonsa ya zama na layya. Don haka za a yanka masa layyarsa, tunda ya riga da ya ayyana ta a matsayin layya. Shi ne ya siyo dabbar layya, daga baya sai ta ɓarke da gudawa. An yi mata magani amma gudawar ba ta tsaya ba. Shin za ta yi layya? To, ai, ka yi gaggawa. Layyarka tana da sauran kwana har 5 yanzu. Sai a ci gaba da yi mata magani. Idan Allah ya sa ta warke, ta daina gudawa, kuma ta murmure kafin ranar layya, sai a layya da ita. Idan kuma ba ta murmure ba har ranar layya, to sai a duba a gani. Wannan gudawar ta mayar da ita mara lafiya? Ko kuma wannan gudawar ba ta hana ta ciwo, ba ta hana ta sha, ba ta hana ta tsayuwa ba, ba ta hana ta gudu ba? Idan gudawar ba ta hana ta komai ba, shi kenan, sai a yanka ta. Gudawa kadai ba jinya ba ce ba da za ta hana layya. Amma idan ta ramar da ita, ta sa ta rage cin abinci, tana yawar kwanciya, ba ta iya tsayuwa, ba ta iya bin ƴan uwanta, a to wannan ba ta da lafiya, ba za a layya da ita ba. Shi ya kasance yana azumi a wannan kwana goman, amma ya ji malam Albanin Zaria, Allah ya masa rahama, yana cewa haramu ne a yi azumin nafila ranar Asabar. Shin malam har da gobe ma kenan, ko dai su an ware su ne? To, Allah ya duka mana ya gafarta masa. Zance mai inganci shine azumin ranar Asabar tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana nafila a cikin sa, amma idan Asabar din kadai za a yi, babu Juma'a, babu Lahadi, an hana mutum ya ware ranar Asabar ya yi azumin nafila. Amma idan zai yi Juma'a ya yi Asabar, ko in yi Asabar zai yi Lahadi, to wannan babu laifi, zai yi azumi, domin ba azumin Asabar ba ne. Tambayar sai ta ce, ana bin sa azumin Ramadan, shin zai iya yin azumin Arafa? In ya so daga baya sai ya rama Ramadan din a lokacin sanyi? Babu laifi, za ka iya, ko za ki iya, mai wa mace ce. Allahu ta'ala ala. Akwai matsalar da nake so na yi magana a kanta. Hakan nake nufi, ai, ma abu shi yasa nace ba ruwan mu ma da wannan ai inda yana cikin halal da haram da na ba shi amsa mana cewa wane ya fi wane cewa wane ta fita wane yawa a ciki ai ba ruwan shari'a da wannan mana ba ruwan shari'a da wannan shine ya halatta sai kayan su babu abin da ya hana eh bambanci shaya ba zai ba zai fitar da komai ba a matsalar da nake so na yi magana akan ta matsala ce da take da alaka da wata fatawa da na ji wani malami ya bayar kuma musamman a gidan rediyon BBC a dangane da hana yanka farce da kuma aske gashi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi a cikin waɗannan kwanaki ga wanda yake da nasu lafiya BBC sun yi hira da wani malami ya yi bayanai gurgudan abin da ya sani amma bayanan suna da haɗari gaskiya kuma irin waɗannan tunda source ne wanda yake mai inganci a hanyar labari to wala Allah sai kaga yayi tasiri sosai inda a ce irin masu kafa wa kansu kamera su yin nan ne yayi da ba za mu kula shi ba ko haka dai yan comedy yayi ba za mu kula shi ba amma idan ya zama cibiya ce wacce ake yadda da ita da labarinta ta yada to kamar gaskiya ta yi dafon kurakurai ne kuma an zuba ido to abin zai iya zama barna ya yi bayani cewa an soke maganar hana yanke farce ko aske gashi a cikin waɗannan kwanaki ga wanda ya nufi layya saboda hadisin na Aisha radiyallahu anha da take cewa na kasance ina tuka rande ko igiya ta ɗaura dabbobin hadaya na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kuma ya aika su garin Makka don a yanka masa shi kuma ya zauna a Madina kuma babu wani abin da yake fasa yi cikin abin da ya halatta a gare shi har a yanka hadayarsa sai ya ce tun da annabi alaihi salatu wassalam yana aika hadaya kuma ya ci gaba da aikata abin da yake aikatawa ya saba aikatawa har a yanka hadaya wannan ya nuna cewa wannan ya shafe wancan to amma a daidai wannan lokacin da naji yana wannan batu sai naji al'amarin ya zama bakon abu gaskiya saboda ban san malamai suna gwama waɗannan abubuwan guda biyu ba ni ban taɓa karantawa malamai sun gwama wannan matsala ba sai a wajensa kuma matsala ce waɗanda suke da hannun riga ya tabbata cikin hadisin na Ummu Salama radiyallahu anha tana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa idan waɗannan kwanaki goma suka shiga kuma ɗayanku ya nufi zai yi lahiya to ya kame daga gashinsa ya kame daga farfaratunsa cikin sahihu Muslim a wata riwaya kar ya cire wani abu na gashinsa ko wani abu na fatarsa sai ya zama abubuwa guda uku ba yankan farce ba cire wani abu na fata sannan kuma babu abinan aske gashi ga wanda yake da nufin lahiya a waɗannan kwanakin guda goma ya tabbata kuma cikin Bukhari da Muslim hadisin Nana Aisha radiyallahu anha da take cewa na kasance ina kulla tukar igiya da za a yi alama ta hadaya wa dabbobin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zai aika garin Makka don a yi masa hadaya kuma sannan ya zauna a garin Madina ba tare da ya fasa aikata abin da yake aikatawa ba har zuwa a yanka masa hadayarsa ko kuma ya zauna a garin Madina ba wani abin da yake haramta a gare shi daga cikin abin da yake haramta wa mai haram matsaloli ne guda biyu ba iri ɗaya ba ne ba shi da yake cewa wannan hadisin na hadaya ya shafe wancan hadisin na lahiya ba a da'awar dalili ya shafe dalili sai akan sharadi guda uku sharadi na farko idan an samu karo idan dalilan sun yi karo da juna to sai a fara tunanin neman mafita sannan sharadi na biyu idan ba a iya hada su ba duka an yi aiki da su idan zai yi duka a hada su a aiki da su ba zancen aje maganar nafsi sannan mataki na uku idan hakan ya gagara mataki na uku a tafi zuwa ga tarjihi ba a da awan nafsi cewa wannan ya shafe wancan sai idan an san tarihi wanne ne ya riga wani kuma sannan alamu suna nuna hadisin da yake magana akai ma na magana hadaya shine yafi kama da cewa ya riga saboda wannan fa ana magana ne kafin annabi sallallahu alaihi wasallama ya je aikin hajji annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya kasance yana idan lokacin aikin hajji yayi da yake ana aikin hajji tun kafin ya je aikin hajji ana aikin hajji shi dai shine yaje aikin hajji na shekara ta 10 bayan hijira wanda daga nan bai sake aikin hajji ba kuma shine aikin hajji sa na farko bayan ya zama annabi amma aikin hajjin ma malamai suna maganar bai wajaba ba dama sai a shekara ta 9 bayan hijira wasu ma suka ce sai a shekara ta 10 ne ya wajaba kafin nan bai wajaba ba to hadaya da mahajjata suke yi akwai hadaya ta mustahabbi akwai hadaya ta mustahabbi to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kambada dabbasa ta hadaya saboda ita hadaya ba a yanka ta sai a makka sai a makka sai a haraji sai ba da dabbasa ta hadaya idan alhazai an je ranar yankan hadaya shi ma a yanka masa hadaya ta mustahabbi ba tare da yayi aikin umra ko hajji ba ta mustahabbi so wannan hadisin na Nana Aisha da malamin ya kawo hadisi ne da yake magana akan hadaya mawdu'in hadisin ya bambanta da mawdu'in wancan na Ummu Salama mawdu'in wancan hadisin magana ce akan lahiya mai lahiya mai lahiya idan yayi nufin zai yi lahiya ya kame daga farcensa ya kame daga gashinsa ya kame daga fatarsa shi kuma mawdu'in hadisin Nana Aisha magana ce akan harama shin wanda ya bada wanda ya bada dabbar hadaya yanzu kamar kudin nan anan mutum zai iya aikawa yanzu hakan nan a saya masa rago a Makka ranar yankan hadaya ai masa hadaya ta mustahabbi mutum zai iya duk wanda yake da dama zai iya aikawa a masa to tambayar shine shin mutum zai iya idan ya aika hadaya shin hukuncen mai harama za su hau kansa tunda yana da hadaya a Makka za a yanka masa ranar 10 ga wata to hukuncen mai harama za su hau kansa wanda hukuncen mai harama kuma sun wuce magana yanke farce ya wuce magana aske gashi mai harama an hana shi yanke farce an hana shi aske gashi in namiji ne an hana shi sa hula ko rufe kai an hana shi sa riga an hana shi sa wando sannan an hana shi sa turare an hana shi farauta an hana shi jima'i wannan duk mai harama suna na Aisha take nufi cewa annabi idan ya aika hadayarsa to baya daina waɗannan abubuwan saboda ya aika hadaya to mas'ala ce ta cewa shin idan ya aika hadaya yana ɗaukan harama irin yadda mai aikin hajji ke ɗaukan harama a'a aika hadaya baya sa mai hadaya ya ɗauki harama shine sabon hadisi shi kuma wannan farce da gashi da fata aka hana ba irin wancan bane ba da haka sai zama shi wannan mawdu'insa daban Nana Aisha radiyallahu anha tana gwada maka cewa idan annabi alaihi salatu wasallam ya aika hadaya baya daina sa turare idan ya aika hadaya baya daina yankan farce baya daina aski baya daina ganawa da iyalinsa baya daina kaza tana karantar da kai waɗannan abubuwa ta iya yiwuwa aika hadayen nan ya aika tun kafin watan Zulhijja ya shiga idan watan Zulhijja kuma ya shiga tunda ya kafa doka cewa ba yankan farce ba aski ga wanda zai yi lahiya to sai ya shiga wancan hukuncin kuma to hukunce ne mabambanta juna amma sai ya gwama su sai kuma ya yi amfani da wannan damar sai ya kawar da wannan shari'ar ya ture ta tunkuɗe ta ce babu ita alhalin babu karo tsakaninsu babu alaka tsakaninsu gaskiya to irin waɗannan matsaloli ne waɗanda ya kamata a ce malamai masu bincike
za a rika hira da su waɗanda in za su faɗa za su faɗa da adalci in za su faɗa gini akan bincike in za su faɗa akan fahimta wacce duniya take akai amma ba fahimta da wani mutum ɗaya ya zauna a ɗaki ne wa kansa kuma ya yaɗa wa al'ummar duniya ce su haukai ba wanda in ka bi littafin duniya in ka bi hadisin Nana Aisha radiyallahu anha na magana hadaya ba za ka ga malamai suna maganar mai lahiya ba idan ka bi hadisin Ummu Salama na maganar mai lahiya duk fassarar da malamai suka yi wa hadisin akan maganar yankan farce da aske gashi ba za ka ga suna alakanta shi da wancan ba dan haka duniyar ilimi bata san wannan karatun ba kuma mutum ya nemi ya dora tsoron musulmi akai wannan shine abin da yasa naga cewa bazan iya shiru akai ba duk da ba mai yawan fada-fada bane ni amma dai irin wannan abin bai kamata a shiru akan ka arafa mai cewa komai ba kuma da yawa daga cikin malaman mu musamman masu yawan martani da sauransu nan da yawa kafafan BBC nan ba cika damuwa da su ba kuma akwai abubuwa tare da su wanda ya kamata ce ana bibiya saboda a cikin al'ummar mu suke yada labaransu suke yada manufofin su idan ba ma tarayya da su to za a ji da mana rarakar mu ta wadansu wuraren ba mu sani ba Allah ta'ala ya sa mu cika da imani Allah ya inganta mana addinin mu ba mu lafiya da zama lafiya rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله